Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 28 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
Ana sa ran Isra'ila da Hamas za su ƙara yin musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su. Yayin da suka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa kwana na biyar a yau Talata. Masu aikin ceto a India sun isa wani yanki da masu haƙar ma'adanai 41 suka makale tsawon kwanaki 17 bayan rugujewar wata hanyar ƙarƙashin ƙasa. A yau Talata, rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakarun Rasha sun kai hare-hare ta sama a cikin dare, ciki har da harba makami mai linzami da ya afka yankin Zaporizhia.
To, kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa a jamhuriyar Nijar, hukumomin gwamnati da ɓangaren tsaro na shirin girke ƙarin jami'an tsaro a kan iyakar Najeriya da Nijar a yankin Kwanni, tare kuma da yiwuwar ta sakeyar 'yan Najeriya masu gudun hijira.
Wannan mutanen da ku shigo kowa kun sani yan uwanmu ne, da mu da Najeriya Hassan da Hussein ne, amma duk da haka gidana yayi gidan da fari mutane sun karrabe su, sun ja su ga jiki, sun ba su wurin zama tahiya da tayi tahiya, abubuwan da suke kawo mana cikin gunduma namu ba abin da muka saba bane.
Za kuma a ji cewa yayin da rikicin gabas ta tsakiya da Ukraine ke dada dauki hankalin duniya, mutanen da rikicin Sudan ya rutsa da su na ƙara fama da rashin kula.
Ni ce Maimuna Hamza Kano, Rijiya Bida Ala Kano, Najeriya. Tashin hankali dai mun gani, amma da yara na da sauran yan uwana duk ban san inda suka yi ba.
Idan mun sake kadawa jamhuriyar Nijar, za a ji cewa gwamnatin mulkin soja ta kasar ta soke dokar takaita yawan hijira zuwa Turai. Kamar kowane yammacin ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa, inda yau shirin zai haska fitilarsa kan matsalar karancin abinci sanadiyar gibin da aka samu a bangaren noma. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Ana sa ran Isra'ila da Hamas za su ƙara yin musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su, yayin da suka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa kwana na biyar a yau Talata. Isra'ila ta yi alƙawarin ci gaba da dakatar da kai hare-hare kan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza da kwana ɗaya bayan yarjejeniyar farko da aka cimma, wacce a cikin kwanaki huɗu za a saki ƙarin mutane 10 da Hamas ta yi garkuwa da su. A gefe guda kuma za a saki Falasɗinawa da yawansu ya lanka har su 3 da ke gidajen yara na Isra'ila a kan laifuffuka daban-daban. Hamas dai ta amince da tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki 2. Ƙasar Qatar ce ta taimaka wajen shiga tsakani don cimma tsawaita wa'adin, yayin da Amurka, wacce ta sha yin kira akan a tsagaita wuta muddin ana sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, ta ce ta yi maraba da tsawaita wa'adin yarjejeniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa dakatar da yakin ya ba da damar kai ƙarin taimakon jin kai ga farar hula bayan Allah da ke shan wahala a faɗin zirin Gaza. Ya kuma ce Amurka ba za ta daina ƙoƙarinta na diplomasiyya ba har sai an sako dukkan mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. A yau Talata, masu aikin ceto a India sun isa wani yanki da masu haƙar ma'adanai 41 suka makale tsawon kwanaki 17 bayan rugujewar wata hanyar ƙarƙashin ƙasa. Mataki na gaba na ƙoƙarin ceto mahaƙan ya haɗa da shirin fito da su a keken gungura marasa lafiya ta wani bututu mai tsawon kusan mita 60. Ma'aikatan sun makale ne a ranar 12 ga wannan watan na Nuwamba, a lokacin da zabtarewar ƙasa ta yi sanadin rugujewar hanyar ƙarƙashin ƙasa da suke aikin ginawa a jihar Uttarakhand. Ƙungiyoyin ceto sun yi amfani da hannuwansu don haƙo ɓangaren hanyar na ƙarshe da ya toshe, bayan kuma bayan da suka fuskanta ta amfani da injina. A yau Talata, rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakarun Rasha sun kai hare-hare ta sama a cikin dare, ciki har da harba makami mai linzami da ya afka yankin Zaporizhia. Hukumar soji ta yankin Zafin Rijiya ta faɗa a kafar Telegram cewa bisa ga rahotannin farko, makamin ya lalata wani shago tare da raunata mutum ɗaya. Rundunar sojan Ukraine ta kuma ce a yau ɗin makaman kariyarta na sama sun ragargaza wani jirgin sama mara matuki na Rasha. A birnin Brussels, Sakatare Janar ɗin ƙungiyar NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Talata cewa ana gwabza ƙazaman faɗa a fagen daga a Ukraine, haka kuma jiragen saman Rasha marasa matuki na kai hare-hare a kan biranen Ukraine. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda hukumomi ke shirin girke ƙarin jami'an tsaro da kuma yiwuwar ta sakeyar 'yan Najeriya gida a yankunan kan iyaka da ke kwanni, saboda taɓarɓarewar tsaro da ake dangantawa da 'yan Najeriya ɗin. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Shaba da jan daga unguwar ƙaura ta garin birnin Kwanni a kan iyakar Nijar Najeriya, biyu bayan kashe mutum ɗaya da Fulani da al'ummar garin ta ba mafaka, bayan an hargago su daga tarayyar Najeriya suka aikata, abinda ya kai zaman taron gaugawa na tsaro na hukumomin da ke kan iyakar da Najeriya a sanyin safiyar yau, wanda ya haɗa shugaban gunduma da magajin nan gari kuɗu na wannan yankin da sarakunan gargajiya da shugaban gabanin rundunonin tsaro, inda suka yanke hukuncin ɗaukar matakai ciki ko har da yiwuwar tusa ƙiyar Fulani 'yan Najeriya zuwa ƙasar su. Ko da yake a hirarmu da su ba su ambaci hakan ba ƙarara, saboda an yi wasan kusu da maciji a cikin hirar, kamar yanda za ku ji daga bakin zonal komanda na askaran janhul Lako Ganda Sarki Ibrahim Ali, yayin da yake mini ƙarin bayani.
Wannan mutanen da ku shigo kowa kun sani yan uwanmu ne, da mu da 'yan Najeriya Hassan Dausaini ne, amma duk da haka gidana yayi gidan shi, yasa akwai matakan da aka dauka insha Allah, baske da fari mutane sun karrabe su, sun ya su ga jiki, sun ba su wurin zama, kamar inda kuka sani sarki mai martaba da yawunai da yawun manyan gari da shugaban gunduma an ba su wuri sun zama. Me tahiya da tayi tahiya yau da gobe muka ba wannan mutanen, wato abubuwan da suke kawo mana cikin gunduma namu ba abin da muka saba bane, shi yasa kasan mu mun fi son kasan mu fiye da kowa.
Za a tusake su ne zuwa su koma inda suka fito, ko kuma ma can kan iyakar.
To, aske muna bisa wannan muna tamtamna, amma za a tasa kiyar su a maido su inda suka fito, umma za mu bar su mu zamana cikin kwana biyu nan insha Allah za mu dauki matakai, bai matakai dai wanda za ta fudda mu, wanda dai zaman lafiya za ta dawo cikin gunduma mu insha Allah, shi ne za mu yi, muna bisan ta kuma.
Game da kudaden fansa sefa miliyan 100 kwatankwacin naira miliyan 170 da 'yan bindigar da suka sace mutane hudu 'yan Nijar suka arce da su zuwa Najeriya, suka ce sai an ba su Kaftan Abubakar Ali Shina, shugaban gundumar birnin Kwanni, a ce
de ce fait vraiment moi je vais tout de suite vous dire que les demandes de rançon en tout cas sur notre territoire ça jamais.
Game da maganar biyan kudaden fansa, kun san da cewa a nan jamhuriyar Nijar ko alama, amma tun da abin na faruwa ne a wata ƙasa da ba tamu ba, shi nasa ba mu iya yin wani furuci a kai, saboda abin na faruwa ne a can wani waje ba nan ba.
Decision ne peut émaner de nous car ça se passe ailleurs pas chez nous.
Tala akari da zanga-zangar da matasan garin suka yi zuwa wurin Fulani, shugaban gunduma ya ce mutum bai dokar doka a hannunsa.
La décision de justice.
Ina ganin dokar doka ya rata ne ga mahukunta, idan nace hukuma gwamnati kenan, domin idan kace za ka wa kanka shari'a to lalle kai ma za ka shiga halin jawo kanka hushin shari'a kenan.
Il satire aussi la justice sur lui.
Su dai waɗanda suka sace mutane 'yan Nijar guda hudu suka sheka da su a tarayyar Najeriya, da waɗanda suka kashe mutum ɗaya a cikin garin birnin Kwanni sun jefa shakku da makyama da kura na ɗan uwansu Fulani da aka baiwa mafaka a cikin garin birnin Kwanni, inda suka shiga halin aljannar masa sama wuta ƙasa wuta. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam kuma da ci gaban labaran duniya.
Sakataren Janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO John Stoltenberg a yau Talata ya ce yana da ƙwarin gwiwa Amurka za ta ci gaba da taimakawa Ukraine a daidai lokacin da ake samun rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar dokokin Amurka game da amincewa da bada ƙarin kuɗaɗe don yakin Ukraine. Da yake magana da manema labarai gabanin fara wani taro na kwanaki biyu da ministocin harkokin wajen kungiyar NATO a Brussels, Stoltenberg ya yaba da abin da ya kira tallafin soja da ba a taba ganin irinsa ba da abokan hulɗar NATO suka ba Ukraine a matsayin mai da martani ga mamayar Russia. Kalubalen a yanzu shine muna buƙatar a ci gaba da bada wannan tallafin, a cewar Stoltenberg. Sakatare janar din na NATO ya bayyana goyon bayan Ukraine a matsayin wani wajibin abu ga kungiyar NATO. Yana mai cewa idan Russia ta samu nasara a yakin da take yi a Ukraine, lamarin zai zama da muni ga 'yan Ukraine kuma hadari ga mambobin kungiyar NATO. Gwamnatin kasar Philippines da 'yan tawayen kwaminisanci sun faɗa a yau Talata cewa sun amince su sake komawa kan teburin tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen ɗaya daga cikin daɗaɗɗen rikicin masu ra'ayin gurguzu da aka gani a duniya, rikicin da har yanzu ke faruwa wanda aka fara a shekarar 1969 ya samo asali ne daga gwagwarmayar 'yan kwaminis a ƙasashen duniya wanda ya samu mazauni a ƙasar Philippines da ke da giɓi tsakanin masu kuɗi da talakawa. A lokacin da rikicin ya yi tsanani a shekarun 1980, ƙungiyar ta yi alfahari da cewa tana da kimanin mayaka 26,000, adadin da rundunar sojan ƙasar ta ce yanzu ya ragu zuwa ƙasa da 2,000. Gwamnatocin Philippines da suka shuɗe sun yi tattaunawar zaman lafiya da 'yan tawayen gurguzan ta hanyar babbar ƙungiyarsu ta ƙasa da ake kira NDF a takaice, wadda ke ƙasar Netherlands. Wannan kokarin na baya-baya na zuwa ne bayan tattaunawar da suka yi a Netherlands da Norway wadda aka fara a cikin shekarar 2022 da taimakon gwamnatin Norway, abinda jami'ai suka shaidawa manema labarai kenan a birnin Manila.
Tuwa gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan wajejen Sudan da Chad da muka dosa, inda ɗimbin 'yan gudun hijira ciki har da 'yan Najeriya ke fama da rashin kula sanadiyar ɗauke hankalin duniya da yaƙoƙin gabas ta tsakiya da Ukraine suka yi. Wakiliyar muryar Amurka a Jamus, Ramatu Garba, ta haɗa rahoto kan al'amarin, inda ta fara da jin ta bakin wasu 'yan Najeriya da abin ya shafa kamar haka.
Na Mudassir Kamus Rabiu na Kano, Nigeria. Yanayin nema ya kai ni har ga Sudan na kasuwanci na a nan Janaina. Allah Ubangiji ne ya kwace mu, ya fitar da mu ba tare mu da mutum ya tsira da komai ba, an dai tsira da rai da lafiya an fito. Dan da a ce mutum ya ga yanayin abubuwan da suka faru ko ya ga ta inda aka fita din, to da wallahi zai tausaya.
Ni ce Maimuna Hamza Kano, Rijiya Bida a Kano, Najeriya. Tashin hankali dai mun gani, amma da yara na da sauran 'yan uwana dubban sakin da suka yi ba.
Wasu kenan da muryar Amurka ta tattauna da su a garin Adre da ke kasar Chadi, bayan da suka ce sun tsallake rijiya da baya daga fadan da ake gwarzawa a tsakanin shugaban rundunar sojin kasar Sudan Abdul Fattah al-Burhan da kuma shugaban rundunar sakai ta RSF Muhammad Hamdan Dagalo Hamidi.
Dan makaranta ne ni na fara karatu, kuma ikon Allah abin sai ya tsaya. Shine Allah ya taimake ni, iyayena suka dan daura ni akan hanya ake bani bashin kaya haka. Nake dauka in shiga da su, kuma wannan ibtila'i ya zo ya ritsa da ni. Babu abin da na fito da shi daga ni sai kayan jikina.
Yan gudun hijirar 'yan asalin kasar Najeriya sun dai gujewa sansanan da ake tsugunar da su saboda cinkoso, inda da dama daga cikin su suka nemi mafaka a gidan sarkin Hausawan Adre da ke Chadi.
Ni ne Umar Zakariya Muhammad daga Kano Bakirawa, da kyar muka fito daga can nan muka zo nan cikin Agare. Sarki ya karbe mu hannu biyu wata biyun nan muna tsare go daya da kyar muka sha da kanwa muka zo cikin garin nan sarki ya karbe mu.
Alhamdulillah na shukuri a hannun sarki wallahi yana kula da mu daidai bakin gurgudu wallahi ba abin da zamu ce mai sai dai Allah ya ji kan iyayen shi da kakannin sa.
To dama daga cikin fargabar da aka bayyana tun bayan barkewar rikicin na Sudan a watan Afrilun wannan shekarar ta 2023 sun hadar da yunwa da kuma karuwar yan gudun hijirar. Yanzu haka dai hukumar da ke samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa nan da watan Janairun shekara mai zuwa za ta dakatar da aikinta a yankin saboda matsalar karancin kuɗi, a yayin da kungiyar MSF ta Doctors Without Borders ta yi karin haske kan manyan kalubalen da aikinta ke fuskanta. Kamar yadda za a ji daga bakin mai magana da yawunta Tiffany Hoffman.
In the first week of November there were over 10,000.
Ta ce a farkon watan Nuwamba yan gudun hijira fiye da 10,000 ne suka isa kasar Chadi daga Sudan. Babbar matsalar yanzu ita ce barkewar tamowa a sansanin yan gudun hijirar a daidai lokacin da hukumar samar da abinci ta duniya ke barazanar dakatar da aikinta. Fargabar mu yanzu ita ce abin da ka iya biyo baya da zarar aka dakatar da aikin samar da abincin
24 if the food distribution does not continue.
To daga bisani dai Muhammad Salih Iliyasu sarkin Hausa na garin Adre yayi kira ne ga gwamnatin Najeriya yana mai cewa
in mutun yazo kwana daya biyu zan dauki nauyin shi amma daga baya shi da kanshi ma yana yi wanki wasu suje su yi faskare su samu kuɗin ci da sha. Wallahi su dai suna buƙatan je Najeriya amma ba hali wanda sun ka tsira sai dai da kayayyakin su na jiki kawai. Ina son kuma za ku taimaka mana ku ga ma gwamnatin Najeriya ta kawo musu taimako ga mutane rijik suna nan.
Manazarta dai na ganin rikice-rikicen gabas ta tsakiya da na gabashin Turai sun ci gaba da daukar hankulan duniya ba tare da an mayar da hankali dan ganin an shawo kan rikicin na ƙasar Sudan ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus.
To gaida Ramatu daga Jamus kuma bari mu saki kadawa jamhuriyar Niger inda gwamnatin mulkin soja ta kasar ta soke dokar da ke taka burki ma bakin hauren da ke amfani da kasar wajen zuwa Turai. Hamid Mahmud Garika.
Doka ce da ta shata da jijiyoyin wuya tsakanin kungiyoyin fararen fulla da gwamnatin wancan lokacin ta Isuf Muhammadu wacce ta yi ta shansuka a ciki da wajen kasar Nijar wanda har ta kai ga kungiyoyin shigar da ƙara gwamnatin Nijar a gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke kare haƙƙin bil'adama. Sai dokar ne a shekara 2015 wadda ta haramta jigilar 'yanci rani ta cikin Nijar ba bisa ka'ida ba don zuwa ƙasar Libya da nufin zuwa Turai. Sanusi Muhammad ɗan fafutukar fararen fulla ne na Amswasan dai.
Lokacin da aka dauki wannan doka mun hadi a 2015 akwai kungiyoyi na haɗin gwiwa kasashen Turai su ne suka tarsa sama Nijar ta ɗauki wannan doka. Mun ga wannan doka irin illar da ta haddasa game da 'yancin ɗan adam game da tattalin arziki na yankuna musamman kamar jihar Agade da sauran jihohi wanda bakin haure suke bi yadda tattalin arzikin waɗannan yankuna ya durƙushe.
Adadin 'yanci ranar da ke shiga ta Nijar wacce ita ce ƙasar da aka fi ratsawa da yada zango a tafiya zuwa Turai ya ragu a tsawon shekaru 8 saboda wannan dokar ba tare da la'akari da halin da dokar za ta jefa mutane ba. Ahmadu Umaru shugaban kungiyar waɗanda suka yi watsi da safarar 'yanci ranar bayan kafa dokar.
Ba mu san wace irin godiya za mu yi masa gare shi ba saboda abun ya mu daɗi sosai. Mun gode ƙwarai da shan ƙoƙarin da ya yi kuma an ce za a saki tun wa'anda aka fara kama da kuma wa'anda ke dukiyoyinsu ma za a maida musu kayansu. Daɗa yanzu hanya dai ta buɗu, wanda yake da ƙarfin koma ko kuma wanda yake iya za a iya yi hanya dai ta buɗu. An ce mutum yana iya ya tsaye duka inda ranshi yake so hanya tana buɗuwa. Kenan duka wanda yake sai dai abun a yi shi a cikin tsari.
rashin aiki ya karu a burane irin su Agadez wanda wuri ne da ya suna ga masu tafiya ta cikin hamadar Sahara. To sai dai kungiyoyin fararen fulla a Agadez na fatan ganin ayi tsarin da zai sanya kowane bangare ya amfana da juna. Almumin Ibrahim Umaru ɗan kungiyar fararen fulla ne a Agadez.
Abu ne wanda ya taba mutane sosai kuma bai kawo ba ci gaba saboda yau bangata yadda zaka hana dan Najeriya yazo Agadez ba ya wuce ta Libya. Bangare yadda zaka hana dan Senegal ba ya zo Agadez ko ɗan Mali ko ɗan Burkina Faso ya zo ne ya wuce ta yi. Libya dan niyyar shi ta tahiya wata kasa ta ketare can da ba. Kinan yanzu yau muna marhaba wannan kudirin da aka soki ɗan kasashe na Afrika dangin mu su zo su ratsa Agadez ayi amfani da su bisa hanya ta gaskiya ba ta rashin gaskiya ba. Wannan abin alfahari ne, kowa ya samu abincin shi, kowa ya ci ya sha yadda ya kamata.
Sakamakon wannan dokar tarayyar Turai ta fitar da biliyan 5 na euro a wasu kasashen Afrika domin kawo ƙarshen matsalolin da ke tattare da cirani. To sai dai tsamin dangantaka da ke tsakanin sojojin da tarayyar Turai bayan juyin mulki ya sai sabbin mahukuntan na Niger sake yin nazari akan alakar kasar Niger da kasashen na yamma wanda suka yi Allah wadde da juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
To gaida Hamid, yanzu kuma gashirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Idan ma sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, kun ji yadda wasu 'yan Najeriya suka koka kan tsadar rayuwa da hawa farashin kayayyaki, da hakan ya sa da dama daga cikin su ba sa iya cin abinci sau uku a rana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya, inda wakiliyarmu Hawwa Umar ta ci gaba da tambayar Ibrahim Badamasi Suleiman ya sayar da kayayyaki a kasuwar Kaura da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, kamar haka.
Kamar na ga an kasa doya da yawa a nan. Za a iya cewa ita doyar tana sauki ne kuke kawo ta ko kuma kuna samunta da sauki ne ko kuma yaya kuma farashinta?
Ai, kamar yadda na faɗa miki a baya, duk abubuwan abincin nan ba sauki suke ba. Idan kika ganshi da yawa nan, to mun sa kuɗi da yawa ne, shi yasa har yazo da yawa.
Kamar doya waccan babba tana kama nan?
Waccan babba 2,500 ne.
Wanda a da aka sai?
A da 800 ne.
To in muka ji shi kuma kayan ganyayyaki kamar su vegetables, carrot fa, su kuma yaya farashin su?
Eh, gaskiya a da su ma da suke a wun banza ga su ne, in ka zo da 500 din ka sai a maka leda biyu, yanzu zaka iya bada 500 ma ka ce a baka wannan a ce yafi haka gaskiya.
To Allah ya rufa asiri.
Amin.
Idan na baka dama, wani kira zaka yi wa gwamnatin Najeriya?
A gaskiya ni ina kira wa gwamnatin Najeriya, tunda tabbas tana da dama, tana da ikon yin duk abin da take so. Idan tace abu yayi sauki, zai sauki. To gaskiya muna neman su yi hakuri, in laifi muka musu ma su yafi muna, abubuwa su sassako saboda na ƙasa da su.
Yaya batun kwastomomi fa, musamman in kaya suka yi karanci kuma kamar kuɗi a hannun mutane ma ya ja baya, shin ana samun ciniki kaman da?
Gaskiya ba a samun ciniki kaman da. Saboda mafi yawancin mutane, mutum wanda zai zo da ya sayi abin 20,000, 30,000 ko 10,000, yanzu in ya zo sai ya sayi na 1,000, 2,000 ya ce baya da kuɗi. Kuma abubuwan sun yi tsada, mu sai mishi ba damuwa, mun san lokaci ne.
Sunanan Lucy.
Daga wani kasuwa?
Kaura Market.
Kamar da me kike sayarwa?
Muna sayar da su shinkafa, wake, masara da soran magi, tsora din.
Kayan dai abinci. Na'am. To kamar shinkafa, yaya farashin ta, musamman ma shinkafa tamu ta gida?
Da muna sayar da shi 1,000, amma yanzu ya shiga 1,500.
Mudu kenan.
Yes.
To kamar mudin ita shinkafar waje fa?
1,500, da amma yanzu ya shiga 1,800.
Yanzu kamar naga wake ma gashi nan kuna saidawa, shi kuma wake nawa?
Da muna sayar da wake a mudu 900. 900 ma yanzu ya zama 1,500, ya shiga 1,500.
To kimanin misalin muna su man gida jin.
Akwai su irin man gida, akwai power oil, kings and minanet, sai akwai power oil, sai aunan jarkanin manja. Amma yanzu duka kudaden su da ana sada manja din nan 6,000, amma yanzu ya shiga 7,500. Ada manja din ma duk ya 7,500 da, amma yanzu ya shiga 8,500. Power oil din karami din da muna sada shi a 1,200, amma yanzu ya shiga 1,700. wato a takaice za a ce komi ya
kara kudi ne kowane rana. Yau kin je kasuwa ki ji price din ya canja, yana ta kara kowane rana, yana ta kara.
Musamman ko in kun je kasuwa kudi yana karuwa, ya kuke yi da kwastomomi in kun zo ko ma kun dan kara wani abu?
To muna gaya musu to ya hankuri ya riga ya kara kudi, ba kai mu bane, ba mu bane, amma haka ma mun same shi a kasuwa, so su ya hankuri ko.
To amma yaya kwastomomin kuna samun su yanda kuke samu
da kuna samu? Da komai yana nan araha, amma yanzu komai ya riga suna zuwa, amma yanzu komai ya riga ya je sama.
To kamar yanzu idan na baki dama, wani kira zaki wa su shugabanni gwamnati me kike so ta yi?
Su zo su duba su gani komai ya kara kudi, su taimake talakoki din a soka da komai abinci, a soka da pricing komai, domin kowa ma da talakoki din masu yi su samu su ci.
Sunana Suleiman S. Moriki, auren modern market.
Me ka kasa?
Tomato.
Da tomatoes ka kasa?
Da orange, da sweet potato, bell pepper, green pepper, cucumber, da shambo, da tashi, albasa.
Me zaka ce game da farashin kaya a yanzu?
Farashin kaya a yanzu alhamdulillah, akwai wanda suke saukowa, su kuma suna hawa.
Kamar waye ne suke?
Irin tattasai, tarugu sun sauko, albasa kuma tana hawa. Da orange, tomatoes shi ma ya sauko.
Tomato
din yanzu kwandonsa nawa ne? Kwandonsa 4,000 ne
gaskiya. A dafa?
Ana saye shi 5,000.
Ita kuma albasa da take hawa?
A lokacin ba ana sayawa 2,500-3,000, yanzu ta koma 3,500.
Kamar shi dankalin namu na zaki?
Ana saye da shi 2,000 ma ana sayawa 1,700, yanzu ya sauko ana sayawa 1,500. Wani lokaci ma ana rage wani abu kasa ga haka.
Ya ma kwastomomi suna zuwa ma siyan?
Suna zuwa sai, amma gaskiya suna korafi yanayin hawan kaya.
To kuma me kuke gaya musu?
Muna gaya musu abubuwa ne suka canza, wasu suna sauka wasu suna hawa. Duba ga lokaci. Sakamakon abin da yake kawo hawa farashin kaya ba komai bane irin rashin zaman lafiya. Ba a barin manoma suna noma kamar yadda suna yi da a can baya. Gonakin da ya kamata ka noma, kamar za ka noma gona biyar, to yanzu idan gonarka akwai na bakin gari wanda suka cikin jeji sosai, barayi sun mamaye wajen, ba za ka samu dama ka noma su ba ga baki daya. Abin da zan kira gwamnati shine ta yi kokari ta ba mutane security domin su samu suna yin noma yanda ya kamata, domin kayan masarufi su samu a cikin al'umma.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Dan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da wakiliyar mu Abuja Hawwa Umar, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga ra'ayoyin masu saurare.
Saƙon farko da zamu karanto a yi wa na haɗin gwiwa ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gani Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau, ya ce, "Salam VOA Hausa. Gaskiya muna lale marhaban da wannan sabon shiri da babban bankin Najeriya CBN ya fito da shi na lalubo hanyoyin magance wannan tsadar kayan masarufi, wanda tsabar tsadar tashi yayi sanadiyar jefa miliyoyin 'yan Najeriya cikin wani halin takura da damuwa, da kuma samarwa 'yan uwanmu matasa har su miliyan 18 ayyukan dogaro da kai. Da fatan wannan lamari zai tsore, ba zancen teburin mai shayi bane ko kuma rijiya ta bada ruwa, amma guga ya hana." Sako na gaba ra'ayinka ne Garba Broka mai hoto Gumi, shugaban kungiyar muryar jama'a a karamar hukumar Gumi a jihar Zamfara, ya ce, "Na rubuto ne domin ni kira ga kwamishinan tsaro na jihar Neja da ya gaggauta yin murabus akan cin zarafi da yunkurin ba da cin hanci ga ɗan jaridar muryar Amurka. Hakan ya nuna cewa ba dan talakawa kuke mulki ba, kuma kuna sane da duk halin da talakawa suke ciki. Daga ƙarshe ina fatar Allah ya kawo mana ƙarshen duk masu yi wa matsalar tsaron zagon ƙasa." Sakon haɗin gwiwa na Yakubu mai aski Badaraka, Malam Jafaru Badaraka Sanusi Maddate da Hassan Hamza Sulatan Karkar a jihar da Magarin Jamhuriyar Nijar, ya ce, "Hakikanin gaskiya za mu iya cewa wannan taron da ministocin harkokin kuɗi na ƙasashen Mali da Nijar da kuma Burkina Faso suka yi, hakan abu ne mai kyau. Mu dai fatar mu Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu. Amin, sun ma amin."
To a gaishe ki masu sauraro, ba za mu iya kawo muku takaitattun labaran duniya ba saboda rashin sashen lokaci, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudu wa Mai, da kuma engineer mu na yanzu Andrend, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.